sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19:25 da kuma 60 a jamhuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Numan FM da Dalol FM da kuma Niya sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai a kasar Ghana kuma za a iya kama mu a Alfa Radio dake Kumasi yayin da a duniyar gizo ta internet za a same mu a koda yaushe a voahausa.com ko sashenhausa.com jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun waye gari lafiya Zahra Aminu Fayyace tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shiri a yau Laraba 20 ga watan Nuwamba shekarar 2019 kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai
wasu kwararru biyu a ma'aikatan tsaron Amurka sun fada committee da ke bincike tsige shugaba Donald Trump a jiya Talata cewa sun damu ainun game da yadda shugaba Trump yake tursasa shugaban Ukraine ya bincike Biden kaga kungiyar Amnesty International kuma ta ce jami'an tsaron Iran sun kashe akalla mutane 106 a zanga-zangar kingin gwamnati wanda aka gudanar a fadin kasar tun daga ranar Juma'a matasa a kasar Ghana kuma suna neman hanyoyin warware matsalolin gida daga cikin gidan inda suke gangami akan tsaftace muhalli
kanin labaran kenan aka saurara a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yau aka shiga rana ta biyu da fara taron kasa na kwanaki biyu a fadar gwamnatin Najeriya akan yaki da cin hanci da karbar rashawa a cikin ayyukan gwamnati wanda hukumar ICPC da ofishin sakataren gwamnatin tarayya suka shirya inda masu kula da lamura ke cewa
suri ake ba wai garaje ba don idan mutane ba kashi ya haramtacciya daga hannun waɗanda suka wawa shi ta jama'a ba to ai babu wani garasi da jama'a za ta koya don ya magana wannan matsalar ta rashawa da cin hanci
bayan da hukumomi a jamhuriyar Niger suka kai shugaban jam'iyyar adawa ta Modan Lumana wato Hamma Amadu Kurkuku lauyan da ke kare shi ya bayyana matsayin jagoran na 'yan adawa game da wannan lamari
kusa an yi shari'o'i a kare shari'a abinda shari'a ta bada ya kamata in kai dan demokrasiya ne na cifi ya kamata ka amince to yanzu ya yarda ya amince da wannan shari'o'i wannan
sannan kuma muna tafe da shirin demokradiya a yau wanda Madina Dauda take gabatarwa amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya
Assalamu alaikum jama'a ga cikakken labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makiri Wasu kwararru biyu a ma'aikatan tsaron Amurka sun fada wa committee binciken da ke auna Donald Trump a jiya Lahadi a jiya Talata cewa sun damu ainihin game da yadda shugaban Amurka Donald Trump ke tursasa shugaban Ukraine Vladimir Zelensky a ranar 25 ga watan Yuli ya kaddamar da bincike domin biyan bukatun siyasarsa Lieutenant Colonel Alexander Vindman kwararre akan harkokin Ukraine a sashen tsaro na Fadar White House ya saurari Trump yana tambayan Zelensky ya taimaka masa ya gudanar da bincike akan ɗaya daga cikin waɗanda ake ganin zai fafata da shugaban na Amurka daga jam'iyyar Democrat a zaben shekarar 2020 kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden da ɗansa ɗan kasuwa Hunter Biden Sai dai Binman ya ce bukatar Trump na binciken Biden ba ta da alaka da wata manufa da za ta shafi harkokin tsaron Amurka. Binman ya ce shi ne ya shirya batutuwa da za su tattauna da tsakanin Trump da Zelensky a wannan hirar ta waya da suka shafi manufofin kasashen waje, amma babu batun binciken Biden da ɗansa. Ita ma Jennifer Williams mai ba mataimakin shugaban kasa Mike Pence shawara akan harkokin waje ta saurari kiran da Trump ya yi wa Zelensky da kuma bukatar gudanar da bincike akan Biden ta kuma ce ba a saba ganin irin wannan kira ba saboda ya shafi siyasar cikin gida Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce jami'an tsaro a Iran sun kashe akalla mutane 106 a zanga-zangar kingin gwamnati wanda aka fara gudanarwa a fadin kasar tun daga ranar Juma'a lamarin da ya ninka mutuwar da aka yi a wata zanga-zanga gagaruma a Iran shekaru biyu da suka gabata sau hudu a wata hira da ya yi da sashen fenshon na muryar Amurka. Wani mai bincike dan asalin Iran a kungiyar haƙƙin al'adama da take zaune a birnin London da ake kira Rahab Bahrain ya ce Amnesty ta tabbatar da jami'an tsaron sun kashe mutane 106 ne bisa ga bayanai daga shaidun gani da ido da kuma hotunan bidiyo a shafukan sada zumunta, sai kuma rahotanni daga 'yan asalin Iran masu fafutukan kare haƙƙin al'adama da suke gudun hijira. Wata sanarwa da Amnesty ta fitar na cewa an tattara waɗannan alƙaluman ne a garuruwa da birane 21 wanda aka gudanar da zanga-zangan, inda abin ko ya fi tsanani su ne wasu birane guda biyar da ke yammacin ƙasar da suka hada da Kermanshah da Jamrud da Bahrain Mashhar da Marwin da kuma Baban. Sashen fashin na muryar Amurka ya tabbatar da kashe akalla masu zanga-zanga guda 7 a wani lokaci da 'yan jami'an tsaro suka harba wa masu zanga-zangan bindiga a ranar Asabar. Ana yi wa kasar Ghana kallon dandalin kirkire-kirkire, inda ake samun matasa da dama suna neman hanyoyin warware matsalolin gida a cikin gidan. A cikin watan Disamba, Ghana za ta shirya manyan taruka guda 2 akan kirkira da fasaha. Daya daga cikin shugabanni biyu na kungiyar Recycle Up, mai fafutukar inganta muhalli Alhassan Baba Muniru, ya ce yana son ganin an tsabtace muhalli, amma kuma ya ce yana so ya wayar da kai, ya karfafa Kano kuma ya taimakawa matasa su taka rawa a wannan fanni, Kano su samu kuɗi yayin da suke wannan aikin.
While we are in school, we are already kind of entrepreneurial, so for me I can't be able to
ko da muna cikin makaranta dama can mu ɗan kasuwa ne, a gani na zan iya yin wata aiki a ma'aikata, amma kuma ina da hurumin kirkiro da wata hikima in yi aiki da ita, kuma zan yi aiki da zan taimaka wa tabbatakewar al'umma sosai. Lallai yin hakan ko shine ci gaba. Ayyukan Recycle Up dai sun hada ne da kwashe sharar robobi a cikin makarantu domin sayar da su ga mutane kamar su Nelson Boatin, wanda kamfaninsa ke sarrafa robobi da ƙasa ya yi bulo-bulo na gini. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamfanonin sufurin jiragen sama na Habasha da Kenya da suka hada da Ethiopia Airlines da kuma Kenya Airlines sun yi barazanar dakatar da jigila zuwa filin saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa a Juba saboda yawan satar jakunkunan matafiya. Bayan wata ganawar majalisar ministoci a ranar Juma'a, mai magana da yawun gwamnatin Sudan ta Kudu Michael Makui ya ce kamfanin jiragen saman guda biyu sun faɗa wa gwamnati aniyar su na dakatar da jigila zuwa babban birnin ƙasar Sudan ta Kudu saboda yawan sata na jakunan fasinjoji a Juba, sai dai jiragen ba su ba da takamaiman lokacin da za su daina aiki zuwa ƙasar ba. Manajan jarata na filin jirgin wato saukan jiragen saman ƙasa da ƙasa na Juba da ake kira Kelko ya ce ya ji wannan zargin da ake yi bakin wani ma'aikacinsa, kuma ya ce yana niyyar ganawa da shugabannin kamfanonin jiragen saman domin tattaunawa akan wannan batu. Da ƙarshe, jami'an tattara bayanan sirri a ma'aikatan tsaron Amurka sun kimanta tasiri da ayyukan soji da Turkiyya ta yi a arewa maso gabashin Siriya da matakan da Amurka take ɗauka da ma wasu ƙasashen suke ɗauka da kuma yanda zai shafi ƙoƙarin murƙushe ƙungiyar IS a wannan wuri. Munanan sakamakon ayyukan soji da Turkiyya wato ta yi zai baiwa kungiyar dama da kuma lokaci da za ta faɗaɗa ƙarfinta ta kai hare-hare na auna wasu ƙasashen yammacin duniya, a cewar hukumar tattara bayanan sirri a ma'aikatan tsaro.
Baba Yakubu Makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu shiga cikin rahotannin namu. A yau aka shiga rana ta biyu da fara taron kasa na kwanaki biyu a fadar gwamnatin Najeriya bar rashawa a cikin ayyukan gwamnati wanda hukumar ICPC da ofishin sakataren gwamnatin tarayya suka shirya. A jawabin sa na bude taron shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya buƙaci majalisar dokokin kasar da ta gaggauta amincewa da safan kuduri na kotuna musamman hukunta masu cin hanci da rashawa. Wakilin murya Amurka Umar Faruk Musa a Abuja ya aiko mana da ƙarin bayani.
Tsarin shugaban Muhammadu Buhari ya ce sai a yi amfani da kotuna na musamman domin su gaggauta gudanar da shari'o'i da za su kaiwa gwamnatin samun burinta na tabbatar da ta kwato dukiyoyi na haram da kuma kaddarorin da aka mallaka ba bisa ka'ida ba da kuma hukunta waɗanda aka kama da wannan miyagun laifuka da ke yi wa ƙasa da tattalin arzikinta ta'annaki. Shugaba Buhari ya yi amfani da wannan damar wurin jawo hankalin al'ummar ƙasa da duniya baki ɗaya akan irin illoli da cin hanci da rashawa yake yi wa gadon bayan tattalin arzikin Najeriya da kuma rayuwar al'ummarta. Malam Garba Shehu, kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya, ya yi min ƙarin haske dangane da wannan jawabi na shugaba Muhammadu Buhari inda yake cewa
kuma ita kanta hukuma da ta bincike ta manyan laifuka na rashawa da cin hanci wato ICPC ta yi wanda ya kira ganin cewa wato shari'a da ake gabatarwa a kotuna wanda ake da su a yanzu don shari'ar rashawa da cin hanci abin yana ɗaukan tsawon lokaci mai yawa kafin a yanke hukunci. Ita kuma gwamnati wato sauri ake ba wai garaje ba don idan mutane ba gaci ya haramtacciya daga hannun waɗanda suka wawashe ta jama'a ba to ai babu wani darasi da jama'a za ta koya don a maganin wannan matsalar rashawa da cin hanci.
Yanzu shugaba Buhari ya nuna cewar matsalolin Najeriya muhimmai ko manya-manya na yi wa matsalolin tsaro da rashin samar da ayyukan yi da rashin gine-gine mayan-mayan abubuwa na more rayuwa duka ya ta'allaka ne da matsalar cin hanci da rashawa. Wani ƙarin haske za ka yi dangane da bayanin da shugaba Muhammadu ya yi a kan wannan?
To ai darussa ne muhimmai sanar a idon kowa yana gani. Mutane sun ɗauka kuɗinan sun zuba aljihunsu sun cinye su ba a sai makaman ba su tana samu nasarar yaki su kan su maya kan da suke sadaukar da ransu ba biya su hakunan su ba haka aka ringa zama har kafin wannan lokaci ya zo. Akwai harkar ilimi makarantu sun lalace yara suna karatu a zubi a ƙasa ai su zuwa ba lifi to amma dai kuɗi an cinye ai ka gaba yadda za a yi ilimi ta ba to harkar rayuwar da take.
A gurin taron shugaba Muhammadu Buhari ya baiwa waɗansu 'yan Najeriya guda biyu lambobi na yabo ganin irin ƙwazonsu da riƙon amana da gaskiya da suka kwatanta wurin gudanar da aikinsu. A ciki akwai wani ɗan hukumar kwastam ta Najeriya wato Bashir Abubakar wanda ya iya karɓe hanci na naira miliyan 150 domin ya bari kwantenoni guda 40 ɗauke da ƙwayoyi na tramadol wanda ke kawo ta'ammali na shaye-shayen ƙwayoyi a cikin ƙasa su shigo cikin ƙasa. Yayin da ita kuma Mrs. Justine Ugu wata ma'aikaciya a kamfanin jiragen sama na Najeriya wadda ke aikin share-share a tashar jirgin sama ta Murtala Muhammad ta mayar da dala Amurka miliyan 12 da ta tsinta a lokacin da tana share-share da goge makewayi domin ƙwazonta da riƙon amana da mayar da waɗannan maƙudan kuɗaɗe suka nuna cewa har yanzu akwai mutanen ƙwarai a cikin Najeriya. Shugaba Muhammadu Buhari ya buƙaci 'yan ƙasa su yi koyi da irin wannan al'ada wadda aka santa ta 'yan Najeriya na asali wurin riƙe amana da gaskiya wurin gudanar da aiki a kan al'umma. Umar Faruk Musa, murya Amurka a Abuja, Najeriya.
Baku ishara ce ma wani yayi gida ya yi motun ga wata tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na ɗaunan ku.
A gaida Umar Faruk Musa. Yanzu kuma za mu yada zango a jamhuriyar Niger inda a karon farko tun bayan da hukumomin ƙasar suka tasa iyar shugaban jam'iyyar adawa ta Modan Limana wato Hamma Amadu zuwa kurkuku. Lauyan da ke kare shi wato barista Ali Kadri ya bayyana matsayin jagoran na 'yan adawa game da wannan lamari duk da cewa yana da ja game da laifin da ake tuhumarsa da aikatawa. Kamar yadda za ku ji a zantawarsu da wakilinmu a Yamai Sule Mumuni Barma.
Kusa an yi shari'o'i an kare shari'a mu koma ba mu yarda da shari'a irin wannan mun ba da kanmu dalla mulkin demokarasiya muke abinda shari'a ta bada ya kamata an kai dan demokarasiya ne na cirshi ya kamata ka amince to yanzu ya yarda ya amince da wannan shari'o'i wannan dan shi ne kamar nauyi ne da aka dora mishi ya so yanzu ya sauke muna tsammani kamar su aninin su kawai dai za a bar haraka haka nan amma shi a matsayin shi na dan siyasa ya san ba a bashi ba dan shi ne shi da kanshi ya tashi ya kai kanshi kamar a kare da wannan harakar tunda kun san al'ummar shi dai ta siyasa al'umma ce babba a Niger ba a iya a yi siyasa a dama a tashi an ba da Muhammadu ba da jami'ar shi to wannan ita ma wani abu ne muna so mu sai da ma mutane
me laifin da aka ce an same shi da shi a halin yanzu wanda shi ne sanadin sake komawarsa gidan kaso
duk dai kusan tun da yanda na gaya muku shari'a dai yanzu ta kare mun yi kokarin mu mun yi kokowa shari'ar wannan ko da ma da kurakurai kici tun da shari'a an ta kare ba wani ka zo ka ce maka yadda ba an kare mun yi kokowa da za mu yi kowa sheda mun ta yi Abuja mun ta yi ko ina yanzu shari'a ta kare yanzu hukuncin wannan ne shine muke so mu kare da shi
matar wasu na cewa akwai yiwuwar watakila shugaban kasa yayi wa shi Hama Amadu ahwa
to a yanzu dai zan gaya muku bai tambaye ba komai bai tambaye ma amshi ahwa bai tambaye kowa bai tambaye shugaban kasa tunda za a yi ma ya an dama da mu lauyoyi a wannan lokacin da shi bai tambaye komai shi ya kai kanshi kuma yanda na faɗa muku kayan in fara magana kusa Hama Amadu Latija ne yau Hama Amadu iya da shekara 69 so da yawa shugaban kasa ma iya dokan da wanda ake cewa decree yace to wanda suka yi shekara 55 65 an hudda su an ba su an yahe musu kasan da za su yi tunda iya da izini yake ya yahe mishi an shi zai yi haka nan ko ko bar shi zai yi kasan shi an tuka shi yanzu iya filange kuma lahiyar shi lau bashi da matsala komi
madalla barista Ali Kadri kenan a tattaunawar su da Suleiman Muni Barma har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon mu anan yana ci a karfe 12 da minti 17 na dare ga shirin mu na gaba
Demokradiya a yau A makon da ya gabata mun dauko bita akan sallamar hadiman mataimakin shugaban Najeriya 35 da shugaban kasa Muhammadu Buhari yayi har muka waiwaye a don tafiya akan irin wannan mataki da tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo ya dauka a shekara 2006 tsakanin sa da mataimakin sa Atiku Abubakar a wancan lokacin Yau za mu dora a inda mai fashin baki a harkokin siyasar kasa da kasa Muhammad Ishaq Usman zai bayani akan yadda irin wannan mataki yake a siyasance da kuma darasin da ke ciki
idan har ya zama na a siyasance aka dauki wannan mataki misali idan kika duba kujeran da shugaban Muhammadu Buhari yake kai akwai radiyar da suke cewa shi kansa mataimakin shugaban kasar Yemi Osmanje yana sunsunan wannan kujera sannan a can ubangidansa jagaba na jam'iyyar APC wanda kusan in kika kula yana da matukar tasiri wato Bola Ahmed Tinubu shi ma yana sunsunan wannan kujera to kin ga zai zama na akwai matukar wahala da shi mataimakin shugaban kasa zai iya tsinta kansa a ciki domin kika duba majalisun nan kusan akwai tasiri na shi Bola Ahmed Tinubu sannan kika duba alakar Bola Ahmed Tinubu da shugaba Muhammadu Buhari alaka ce da take da matukar danko da karfi sannan kuma idan kika duba mataki na jam'iyyar APC kacho kan yau in kika dauka a hannun Bola Ahmed Tinubu take sannan kuma kacci mance batun kafofin yaɗa labaru masu karfi na kasan nan da suke fada aji yawanci daga yankin kudu maso yammacin kasan nan suka zo so da haka koda mataimakin shugaban kasa a ransa ko kuma aikace yana da wani buri na samun ragamar jagorancin shugabancin mulkin kasar nan a shekara ta 2003 to zai masa wato irin abun da ake kira akwai wuya da kamar wuya akwai gurguwa da auren nesa
nesa yanzu a siyasance yanzu bayanan da kai mun dan kwatanta siyasa ta yanzu da wacce ta gabata a baya to me yasa kake ganin salon siyasa ta canza saboda ai akwai korafe-korafe da ake cewa shugaban ma'aikata na fadar shugaban kasa Abba Kyari ya ma fi mataimakin shugaban kasa karfi
to ai a fili take gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari wato ta yi kaurin suna wajen cewa ɗan kabal su suke juyata duk da cewa shi shugaban ya fito miraran ya bayyana cewa ba gaskiya bane abin da yake faruwa sannan ni kuma na gasgata shi akan haka domin idan kika duba a falsafar mulki ai akwai wanda ake kira kafi gwamna misali idan yau na zama shugaban kasa ko kuma na zama gwamna bana so a ce ni ne da laifi sai in je in dauko wani mutum idan na tashi zan yi abu sai in tura shi ce ku je ku samu misali misali duk abin da aka yi sai a ce ai ba ni bane sala ne kaza kaza saboda haka siyasar kafi gwamna tun lokacin su Iskandar al-Makaduni ake yin ta farkon wanda suka fara mulkin duniya ba wai yau aka fara ta ba saboda haka dan an ce wai batun ƴan kabal suna da tasiri da sauransu wannan zahiri Abba Kyari yana da tasiri zahiri Mamman Daura yana da tasiri a siyasar Najeriya ko kuma a bangaren zattarwa na kasar nan wannan kuma ko jara baya mun ga yadda Edwin Clark suka sami irin wannan kazamin tasiri ko Obasanjo mun san lokacin da akwai mutane daga arewacin Najeriya da in kaje ka same su kana neman alfarma wajen su ai har suka baka takarda ko suka dauki waya suka kira shugaban kasa Obasanjo wanda ake ganin kamar zahiri yana da taurin kai ko kuma yana da kafewa kan abu zai yi ko ba zai ba an suka ce yana kwantar da kai yayi saboda haka ba yau aka fara ba amma shi na bangaren shugaban Muhammadu Buhari ina ganin ta fito fili ne saboda shugaban ba mai yawan magana bane
to wannan ko yana da kyau a harkar siyasar kasar nan domin yadda muka dauko sifar da wani a zamanin su ba a samu irin wannan takun sakar ba a lokacin da suke nasu mulki
to ai Hajiya idan ana da rafud da uwa ake idan kika duba tun daga jamhuriya ta farko ki dauko jamhuriya ta biyu ki duba ai ainihin waɗanda siyasar ta tsuguna ta yi nakuda ta haife su ne suka zo suka kafa jam'iyya suka kafa ta suka karbi ƙasa ki dauki su Alhaji Shagari ki dauki su Mai Tamasile ki dauki shi kansa Awolo ki duba karkiyar siyasa da ake tsakanin kudu da arewa ki duba kishi ki duba san daukaka al'umma ki duba ajanda da zaki same ta da kowace jam'iyya take zuwa da ita da bangaren zattarwa yake da ita da majalisu suke da ita da kananan ƴan siyasa da suka taso tun daga kansila har zuwa shugaban ƙasa suke da ita karki manci cewa a jamhuriya ta biyu a killawe shugaban jam'iyyar NPN baya zuwa ginin gwamnati a dodon barage jiya je wajen shugaban ƙasa har a zauna a ci tuwo da shi staffa ba a yi shi shugaban ƙasa ne ranar Laraba yake zuwa har gida ya samu a killawe ya gaisuwa ta ban girma ya kuma gaya masa cewa to ku kuka kawo wannan kujera me kuke da shi wace ajanda jam'iyya take da shi in tsaya ne kuma tsayin da kan gana muku a haka aka to da haka mu taba ganin cece ku ci ko musu a tsakanin ƴan siyasa ba sai dai hamayya ta siyasa tsakanin jam'iyya da jam'iyya sannan kuma hamayya ce kyakkyawa a wannan lokaci ko sojojin da suka zo suka hanbarar da su daga baya ai ba su yi nan abin arziki ba gwamnatin Buhari ta wancan lokaci ma abin da ta yi guda ɗaya ne da ta yi shi a Najeriya da ba za a manta da shi ba wato yaki da rashin da'a wanda shi ne matsalar Najeriya wanda kuma rashin da'ar shi ya kai Najeriya wato wancan hula kai Najeriya dare
me yasa kake ganin bambancin siyasar da yanzu yake nema yanzu ya bata mana harkoki
to Hajiya idan kika dauko kusan yawancin waɗanda suka shiga siyasar nan tsundum ba hakikanin ƴan siyasar bane
sojoji ne da suka tuba kaya
wato ainihin jauran sojoji ne da suka tuba uniform dinsu suka zo suka rike kasar suka mutu kuma kamun kaza kuku dalilin kuma da yasa Allah ya ba su sa'a suka yi Najeriya irin wannan kamu shine ƴan siyasar da suka biyo bayan su Ahmadu Bello da su Shehu Shagari ƴan siyasa ne da ba su da kishin kasa kujerun su kawai suke so su rike da manya-manya mukamai su shiga bakakken motoci ana musu jiniya su auri da kwalan mata su kama wato ainihin ƴan matan su gida su yi abin da suke so su yi kuma magudin zabe su kara da wannan kujeru to kin san kuma shi Allah yana duba niyyar mutum ne duk yadda kake ce zaka zargi sojojin kasar nan idan kika duba da'a irin ta gidan soja wallahi Hajiya a zahiri sun fi ƴan siyasa kishi kuma duk inda sojoji suka rike kasashe a duniya sai kin ga an samu saukin al'amura fiye da a ce ka bar ƴan siyasa zalla yanzu ki duba yadda Pakistan take a rikici yanzu ki duba Korea ta Kudu yadda ta kai kasa ce da sojoji suka raine ta suka daga ta yau an waye gari demokradiyyar nan ta zauna tsarin jari hujja bangaren tattalin arziki ya zauna Korea nan tana daga cikin kasashen da suke da arziki a duniya saboda haka ko dai yadda kake wato dole sai ka yaba ma wayannan tsofaffin sojojin saboda ko ba komai zaki ga kamanta kishin kasa a tattare da su fiye da su yan siyasa ai mun ga kamun ludan yan siyasa kacci mun ce daga shekarar 1999 zuwa 2007 duk gwamnonin kasar nan ba wanda ya tafi jitu da mataimakin sa ya dauki mulki ya mika wa mataimakin sa saboda irin wannan rashin jituwa da muke magana akai sai Riman Bakura saniya Rima shine ya dauka ya ba ma mataimakin sa a wancan lokaci to shi ma bayan mataimakin yayi wa'adi da yake duba yadda aka kare ba a wanye lafiya ba to kin ga wato da'a da biyayya da sanin ya kamata da kishi yana daga cikin abin da yasa yake kawo kiga shugabanni sun zauna lafiya da junan su yana da gwamnati abin da yasa ake samun wato manufa da alkibla a mataki na a jam'iyyance da bangaren zatarwa da majalisa ba za ka tara mutum biyu suna rikici kace dai bai da gaskiya ce duk kamar sa gaskiya bane ba kuma za ka tara mutum biyu suna rikici kace duk masu gaskiya bane ko duk marasa gaskiya bane dole sai an samu ɗaya yafi ɗaya gaskiya a cikin su irin wannan abu shi yake kawo rigingimu kuma kake mance cewa waɗannan jam'iyyun da aka kafa a shekarar 1999 tsakanin ita jam'iyyar PDP din da ANPP da wanda baya ta yi ta rikidewa tana hankaka tana canza launi kala-kala har ta zama APC a yau karki mance cewa jam'iyyu ne da sojojin nan suka kafa ta suka fasu ba wai ɗan siyasa bane aka sakar musu mara suka zauna suka fitar da agenda suka zana kundin tsarin mulki da zai taimaki kasar a wancan lokaci ba a gangandawa aka yi aka dauko wannan jam'iyyu saboda tura sun matsa da sojoji lamba sannan su kuma sojoji suna jin tsoron kar su saki abin ya tafi wasai ɗan siyasa su zo kasar ta shiga rikici ko kuma su kama su daure yasa aka fuka wayannan jam'iyyu shi yasa to sakamakon rashin tsayawa a karatun ta nasu wajen kafa jam'iyyun nan da waɗanda ya kamata su jagoranci jam'iyya da wanda ya kamata su shigo ta da ƴan takara da ya kamata a fitar da za su iya fidda Najeriya daga cikin halin da suke ciki shine dalilin da ya kawo yasa kiga abubuwan suka rikice a hanya yasa kiga muka tsinci kanmu a cikin wannan yanayi
haka yake fadin shugaban kasa a ta bakin hadimin shugaba Buhari wanda shine ke bada shawara na musamman akan harkokin majalisar dokokin tarayya Babajide Omo Wurare yayi watsi da rahotanni cewa akwai wani rashin jituwa a tsakanin ofishin shugaban kasa da na mataimakin shugaban kasa shi ma kanshi shugaba Muhammadu Buhari a ranar da ya dawo daga wata ziyarar kwanaki 13 da ya kai Ingila ya ce mutane ne suka mayar da batun sallamar hadiman Ushibanjo 35 maganar siyasa inda yawa ƴan kasa tuni cewa ya kago wata sabuwar ma'aikata wacce take daukan nauyin rabban ayyukan Professor Yemi Ushibanjo to waɗannan hadimai 35 da aka sallama daga ofishin Ushibanjo watakila za a same su suna aiki a wannan sabuwar ma'aikata ko aka san haka lokaci ne kadai zai tabbatar mana da haka a madadin mai fashin baki a harkokin siyasar kasa da kasa Muhammad Ishaq Usman ni ce Madina Dauda mu huta lafiya
a gaida Madina Dauda da shirin demokradiya a yau kafin mu sallama da ku Baba Yakubu Makiri ya dawo da takaitattun labaran duniya
wasu kwararru guda biyu a ma'aikatan tsaron Amurka sun fada wa kwamitin binciken da ke auna Donald Trump a jiya Talata cewa sun damu ainihin ganin yadda shugaba Trump yake tarsasa shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a ranar 25 ga watan Yuli ya kaddamar da bincike domin biyan bukatun siyasarsa Laftanan Kanar Alexander Vindman kwararre ne a harkokin Ukraine a sashen tsaro na fadar White House ya ce ya saurari Trump yana tambayar Zelensky ya taimaka masa ya gudanar da bincike akan ɗaya daga cikin waɗanda ake ganin za su fafata da shugaban na Amurka daga jam'iyyar Democrat a zaben shekarar 2020 kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden da kuma ɗansa ɗan kasuwa Hunter Biden Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce jami'an tsaron Iran sun kashe akalla mutane 106 a zanga-zangar ginin gwamnati da aka gudanar a faɗin ƙasar tun daga ranar Juma'a lamarin da ya ninka mutuwar da aka yi a wata gagarumin zanga-zanga a Iran shekaru biyu da suka gabata sau hudu ana yi wa kasar Ghana kallon dandalin kirkire-kirkire inda ake samun matasa suna nemo hanyoyin warware matsalolin kasar
Masu sauraro da fitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1:30 za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi Kada a manta za a iya aika mana da sakonni a koda yaushe ta hanyar email a adireshin mu hausa-service@voanews.com ko kuma ta wayar tarho kan lamba 202-205-9945. Yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyin su musamman Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin sai CD, ni Zahra Aminu fage ke cewa ku huta.
VOA Afrique, le monde